daga muryar Amurka a Washington DC.
Masu sauraro assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana iya kama mu kuma a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger akan BOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin zangon FM na Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sa kasar Ghana za a iya kama mu ta Alpha Radio da kuma shafin mu na Facebook Live BOA Hausa, ko kuma za a iya kama mu a shafin mu na yanar gizo boahausa.com. Masu gabatarwa
Hafiz Ado Babale
tare da ni Daula Salim.
Taro kamar yadda kuka sani, duk rana Alhamis muna magana ne akan kiwon lafiya, inda yau Alhamis 4 ga watan Oktoba 2018 zamu yi magana ne akan yadda zamu tsaftace ruwan da muke sha yau da kullum.
To ya hayya da no azare, inda yake cewa hakika yin amfani da gurbataccen ruwan sha yana haddasa cututtuka musamman ma cutar kwalara. Da fatan zamu dauki matakan rigakafi don kare kanmu. Sai Dauda Huduguru yace yana da kyau kam muna tantance ruwan da zamu sha domin kare kai daga kamuwa daga cututtuka. Buɗe muku layin wayar mu domin ku bada gudunmuwar ku, wanda ita ce alamar tarawa 1-202-205-2655. Yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka maku a shafin mu na Facebook, wanda ita ce ta yaya za ku tantance ruwan sha mai tsafta domin kare kai daga cututtuka masu nasaba da ruwan sha.
Sakon farko ya fito daga Umar Abdullahi Gambaki, jihar Bauchi, da Khadija Sani Ibrahim. Salam yau da gobe, ikon Allah. Har yanzu za mu bi gurin tantance ruwan da muke sha ya kasance mai tsafta, ita ce kula da rijiyoyinmu da kuma famfunanmu ta hanyar amfani da magunguna.
Sai sako na gaba, inda ya fito daga Yahaya da No Azare, jihar Bauchi, inda suke cewa hakika yin amfani da gurbataccen ruwan sha yana haddasa cututtuka musamman cutar kwalara. Da fatan za ku dauka matakan rigakafi don kare kai.
Sai sakonmu na gaba ya fito daga Arabiyu Muhammad Gidan Madi. Fatan alheri gare ku yau da gobe. Hakika mukan tsaftace ruwan shanmu mutanen karkara a lokacin da kuka da zamu zubar da ruwan randa ko kuma tukunya.
To sai sako na gaba, inda ya fito daga Umar Bello Modubbu, inda yake cewa a gaskiya kamar ni dai da nake sana'ar hannu, wanda a wani lokacin sana'ata ta kai ni kauyuka da babu ruwan sha, so wanda ake debowa na sai wanda ake debowa daga kududdubi nake sha. To
sai sakonmu na gaba, Abubakar ya kanaji Bauchi, yau da gobe. To mu dai anan da zaran mun ga ruwa mai haske kawai sha muke, sai dai Allah ya kiyaye mu daga cututtuka, amin.
To sai sako na gaba, inda ya fito daga kaka Alhaji Bukar Gurmusak, inda yake cewa salam yau da gobe. Hakika tsaftace duk abin da zaka sha ko zaka ci yana da amfani ga lafiya.
Sai Ibrahim Muhammad bin Malam yace mu dai a Afirka muna da karancin tsaftataccen ruwan sha.
To haka ne. Sai sako na gaba, inda ya fito daga Kinru Sani Yunusari, inda yake cewa salam filin yau da gobe. Muna kusa da akwatin rediyon mu don mu ji karin bayani a bakin masana kamar yadda aka saba. Ku tashi lafiya yau da gobe. To mun gode.
Sai kuma sakon Alhaji Kabir Highlanders, yau da gobe ai ruwa mai tsafta da ganin sa zaka gane, domin haka ni jama'a in za su sha ruwa su tabbata sun ganshi da idonsu kafin su sha ruwan.
To sai sakonmu na ƙarshe a yau, inda ya fito daga Dauda Huduguru, inda yake cewa salam yau da gobe. Hakika yana da kyau kan muna tantance ruwan da zamu sha domin kare kai daga cututtuka. To mun gode, a ci gaba da aika mana da sakonni. To yanzu lokaci ne da zamu shakata ko Hafiz
bari mu dan shakata.
Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin amin tuma amin Allah. Amin amin tuma amin ya Allah. Ku bude kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa. Ku bude kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa. Mutanen karkara da birni wannan gune ya shafa. Zancen da zanihi zancen ciyon idanuwa ne. Ciyon idan amadari ilimi abokin tafiya. Idanu abun kulawa ilimi abokin tahiya. Idanu abun kulawa kowai rashi idanu yayi hasara hababba. Kowai rashi idanu nace yayi hasara hababba. Rashi idanuwa shata mu ba mu sunai. Rashi idanuwa shata mu na gudu ne. Itun da ba ku sunai har ya kasance kuna gudu ne ku dauki jawabin da zan faɗi. Itun da ba ku sunai har ya kasance kuna gudu ne ku dauki jawabin da zan faɗi. Ciyan ido a madari lalan ciyan ido ne. Mai sagiran idanu mai kumbure idanu. Ciyan ido a madari lalan ciyan ido ne. Mai sagiran idanu mai kumbure idanu. Da kaji idanunka na ta kaikai da kaga idanunka na hawaye. Sun yi ja kamar idan maciji ga kwamso kuma diyari. Je asibiti ka samu dan matse. Je asibiti ka samu lafiyarka. Domin ba kulawa yana sa mutum ya makamce. Yana sa a rasa ido sam. Yana sa mutum waltaye. Domin ba kulawa yana sa mutum ya makamce. Yana sa a rasa ido sam. Yana sa mutum waltaye.
To yanzu baro lokaci yayi da zamu tattauna da Dr. Mustapha Munir domin jin ta yadda zamu tsaftace ruwan sha.
Assalamu alaikum likita.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Barka da wannan
lokaci. Barka da shigowa wannan fage likita.
Yauwa barkan ku dai. Ya ayyuka.
Lafiya mun gode Allah. Yau muna magana ne akan tsaftataccen ruwan sha. Muna so kai ma mutane bayanin ta yaya za su kare kansu daga ruwan da suke sha, ta yaya za su tsaftace ruwan shan su na yau da kullun.
Ya musamman ruwan da suke sha ba, tunda kaga wasu sukan sha ruwa na famfo, wasu kuma zaka ga sai sun je rafi sun ebo ruwa.
Gaskiya ne. So akwai matakai kala-kala wanda matakin farko shine mutum sai ya duba ina yake samun ruwa. Wane irin ruwa kake samu? So a mataki na tsafta gaskiya ruwan da yake kowanne rashin tsafta shi ne ruwan rafi, musamman ruwan da baya gudu. Rafin da yake ruwan da yake zaune waje daya da kuma kaman korama haka da take tafiya kaga da dan dama dama. Daga shi sai kuma ruwan rijiya da ba ta da murfi. Wanda take a bude komai ya shigo ciki. Wanda wata ma ba a yi ɗan gini da ake zagaye ba. Daga shi sai daga wannan kuma sai akwai rijiyar da take da tsafta mai murfi. Sai kuma ruwa wani lokacin na famfo wanda yana da tsafta amma kuma ba a san me ya same shi a hanya daga inda aka tsaftace shi zuwa ya zo gidan mutum ba. Su ruwan da ya fi kowanne tsafta shi ne ruwan kaman famfo irin na tuka-tuka. Saboda ruwan arfe yake, sannan ba wani abu da yake shiga ciki. Inda an yi shi akan tsari yadda ya kamata, musamman wacce ake yi ta irin rijiyar kan karaɗin nan, wanda wani abu ma na datti ko na ƙazanta ko ya zo kusa da wajen ba zai iya shiga ba saboda wannan kankara da ake. So matakin farko da mutum zai duba na tsaftar ruwan shi shine a ina yake samun ruwan sha. In ya duba sai ya ga a waɗannan wanne ya faɗa. Idan da hali kaga ruwan da mutum zai sha waɗancan ruwa ko na rafi ko na rijiya ko na zaka mutum zai iya aiki da su ayyukan gida na yau da kullum. Amma ruwan da za a sha inda hali kaga inda akwai irin rijiyar nan ta kankare. Ko irin famfo na tuka-tuka zai zama cewa ya fi kowanne tsafta. Na farko kenan. Na biyu, in ka samu ruwa kuma daga ina ka same shi ai za ka ɗibo shi ya zama ka zo da shi gida. To a wannan matakin na sai ka duba kuma a me kai kanka za ka ɗibo ruwa. In mutum ya ɗebi ruwa a kwano ko a bokiti ko a jarka ko a me, dole ya duba tsaftar me yake ɗebo ruwa da shi. Wannan abin ya zama an yana da tsafta, ya zama komin tsaftar ruwa an ka zo ka sa shi a matsaki mai kazanta, kaga ka shigo da kazanta ciki. So duk tsaftar shi ta baya ka lalata ta na farko na biyu kenan. Sannan kuma akwai abubuwa wanda suke masu sauki da kamar wanda suke da kamar rijiya ko a gida. Kada su yi bayan gida ko ban ɗaki kusa da rijiyar, wanda yake da in kuma rijiya ba ta da murfi a ɗan mata ɗan gini da ake a ɗan kare ta a mata murfi, wanda zai hana da ƙazanta da datti da kuma irin in an yi ruwa kawai ruwa ya gangaro ya kwaso najasa ya shigo da ita cikin wannan ruwa. So duk waɗannan matakai ne da ma wanda ba su da matuƙar wahala can da mutum ya zai gyara ta ruwan shi. Daga nan kuma sai idan mutum ya ɗebo ruwan kanshi kafin yi amfani da shi, ana farko ka sa a masaki mai tsafta. In ka zo da shi gida, ko dai mutum ya tace ruwan nan ya zama ya sa kamar ɗan kyalle mai tsafta ya tace, wanda zai rage da ƙazantar ruwa da take cikin ruwa kala biyu ce. Akwai ƙazantar da za ka iya tace ta, wanda ƙwayoyin cutar suna da girman da in ka tace wannan dattin ya fita ka rage wasu, amma kuma akwai ƙwayoyin cutar da ta fi ƙanƙantar ta duk tatar da kai ba za ta fita ba. Musamman idan iya matakin da za ka ɗauka na tace ruwa da tsaftace shi ya danganta da ina ka samo shi. Idan ka samu ruwa daga tuƙa-tuƙa da take a rafi, ko rijiyar kan kai waccan take da tsafta ka sa a masaki mai tsafta, to ko da baka tace ruwan nan ka tafasa shi, ruwa ne mai tsafta za ka iya sha. Amma idan ka samu ruwa a rafi ka ga sai ka tace shi saboda ƙazanta da baka san daga ina take ba. To idan ka tace in kuma ruwa ne wanda ya zo ko daga buɗaɗɗen rijiya ko daga rafi, to yana da kyau musamman ruwan da akwai mutane da ake kiransa a harkar lafiya masu rauni, kamar ƙananan yara, mace mai juna biyu, ko mutum da yake da yawan laulayi, ko duk kuma wanda yake kiwo da tanadin lafiyarsa. To bayan wannan tatar, idan da hali za a so ruwan sha ya zama an tafasa shi, musamman idan akwai wata dama ta cewa ruwan nan ko na rafi ne ko na buɗaɗɗen waje ko kuma masakin da aka saka shi ba a tabbatar da tsaftar shi ba. To kaga mataki kenan na kafin a sha ruwa. To su waɗannan cututtukan sau da yawa ba wai kawai ruwa ba, tsaftar abinci da tsaftar muhalli da tsaftar gida, duk za ka iya in ka tsaftace ruwanka amma muhallinka da abincinka kuma ya zama mai ƙazanta, an yi gudu ba a tsira ba. Saboda haka duk a harkar kiwon lafiya abinda ake dubawa, duk shi yanda za a aika da najasa ta shiga cikin abinci.
To likita, ina da tambaya kafin ka ci gaba. Yanzu kamar da na wani ya rubuto cewa idan ya ga ruwa kawai mai tsafta zai sha, to kana ganin ya kamata mutum kawai da ya ga ruwa fari haka mai tsafta kawai sai ya sha?
To ni dai in ka bani ruwa sai na ba wai kawai zan duba kalar shi bane, saboda na san akwai ƙwayoyin cutar da ba ka ganin ba za ka ga launinsa ba, ba za su ruwa bai canza ba, amma kuma najasa ta shiga ciki. Misali idan akwai rijiya da ruwa ko wani abu ya kwaso ko ƙura ta shiga, kai idan ka ba zai gani ba, amma wannan najasa da wannan ƙwayoyin cuta suna ciki. Saboda haka ya danganta, idan misali ruwa ne da wajen ka tabbatar da tsaftar shi, an ɗebo shi kamar a yanda muka yi ta bayani a yanzu. To amma in kuma ruwa ne da ya zo daga wajen da baka tabbatar da tsaftar shi ba, gaskiya ya kamata mutum ya duba. Ba wai lallai dan ka ga abu gare-gare a ido ya zama yana da lafiya ba. Kuma duk inda shi.
To dakta, kamar yanda ka ce ruwan rafi da baya gudu bai kamata a sha ba, To idan waɗanda su abinda suke da shi kenan halin da suke da shi ruwan da suka samu a inda suke, wace hanya za su bi su tsaftace wannan ruwan domin su sha?
Matakin farko shine ko aje ruwan nan da kazanta da datti da ake gani ya kwanta, ko sannan kuma za a iya sa kyalle mai tsafta a tace shi, amma wannan shine mataki na farko. Mataki na biyu gaskiya shine a tafasa shi ne tabbacin da inda za ka san kwayar cuta an fidda ta.
Likita na ce to za su yi amfani da kamar alumin kenan?
Shi wato sinadarin alumin abin da yake yi yana taimakawa wajen fitar da datti na zahiri. Shi alumin in ka sa shi kaman yana idan ruwa in ka ajiye shi a gida zai kafin dattin ya kwanta a ciki zai kwana yayi ne, in ka sa alumin zai wannan karantar da ake gani ta zahiri za ta fita a 'yan sa'o'i kaɗan ko 'yan mintuna. Amma fa kwayan cuta ƙanana wanda ido ba ya ganin su alumin fa ba zai kashe su ba.
To dafawa dai ita kaɗai ce hanyar da take kashe shi.
Ita ce hanya ta tabbas, amma babban abu shi ne wato ba wani abu da za ka ce shi kaɗai shi ne magani, sai ka duba tun daga farko. Ina za ka samo ruwanka, ya za ka tsaftace shi, ya kuma za ka kula da tsaftar ka.
To likita kada in katse ka don mun buɗe layin wayar mu ga mutane nan sun fara kira, bari mu je ta bakin mutane koda suna da wasu tambayoyi da suke so su maka. Salamu alaikum.
Salamu alaikum.
Muna da kira yanzu.
Wa alaikum salam, barkan ku da aiki.
Barka ka dai, wa ke kan layin?
Mai magana Prince Tasi Bina Abdullah Azare.
To Malam Prince Tasi, wani gudunmuwa za ka iya badawa game da tsaftace ruwan sha, ko kuma wani tambaya kake da shi daga likita akan yadda za ka tsaftace ruwan da kake sha yau da kullum?
Yau ina da tambaya ne a kan likita. To tambaya ta ko shine likita wani hanya mutum zai bi in yana shan ruwa a cikin irin sukoji hakan nan sabunan. Duba da yadda za ka gada kwarina da su a nini su doki su jaki su zo su sha ruwa a nan. To mutum ya zai iya tsaftace ruwan wannan ruwan da zai sha, ko kuma in ya sha akwai wani magani da zai sha ya tsaftace wannan ruwan da ya shiga cikin sa ko babu?
Da ba ta da rika
yana furta cikin Abdullahi Azare jihar Bauchi da ke Najeriya.
To
gaskiya kamar yadda muka yi bayani, matakin farko babban abu shine a tace ruwa, in an tace shi a tafasa shi. Idan ba zai yiwu ba za a samu tafasa shi ba ko da ya ne a tace shi. In aka tace shi an kashi goma ka rage kashi shida ko bakwai na ƙazanta da kwayan cuta, sauran kashi uku inda hali shi ne a tafasa. Na biyu a kula da tsaftar cikin gida shi ne kamar wanke hannu in an shiga ban ɗaki, an shiga bayan gida a wanke hannu, musamman iyaye mata da suke kula da yara, suke kula da ƙananan yara wanda in sun musu tsarki ko sun tsaftace su dole su wanke hannun su. Da kuma jama'an gari da ake a kula da yin ko ba haya ko bayan gida barkatai, saboda wannan zai dawo ya shiga rafin da kowa yake shan wani.
To likita bari mu ansa wani kira gashi nan daga Niger State.
Wa muke magana da shi? Salamu alaikum.
Wa alaikum assalam, nawo ne?
Lafiya lau da, wa muke magana?
Sunana Malam Danjuma daga Bidda.
To Malam Danjuma, ga mu ga likita wace tambaya kake da ita?
To tambayar da nake so ma lafta shine kamar mutum yayi je bayan gida ya wanke hannu, to hannayen nan da ya wanke da ya dawo da zai yi alola, to kaga zai wanke hannu guda biyu ne. To sauran kashin da doktoci suke ce ina rage hannu, idan ya taba hannun dama mutum ya zo ci abinci ba abun da zai faru ma mutum. Tambaya na kenan, ina fata doctor ya gane tambaya na.
To mun gode. To doctor gare ka.
To bayani shine dama mutum ya shiga bayan gida in so samu ne ya wanke hannu da sabulu, sannan hannunka kafin kai wanke shi wankin farko ya zama cewa baka taba ka guji taba jikin ko buta ko kwano da hannun da kamar yawanci sau da yawa da hannun hagu ake sarki wannan hagu hannun ba kafin ka wanke shi ka taba masa cin ruwanka kada mutum ya taba ko kwano ko buta ko wani abu sai ya wanke idan babu halin babu sabulu a kusa ko toka ko kasa ma mai tsafta amma ko toka dai tunda toka ita tana da tsafta babu kazanta a cikin ta sau da yawa daga wuta ta fito so ko sabulu ko toka ya zama an wanke hannu da shi wannan wanke hannun indai an wance shi da kyau daga baya mutum ya alola wannan tsafta ko meye ana sare ya fita daga jikin wannan hannun ba laifi mutum ya yi musamman kuma bayan ka wanke hannun ka kara da alola ka kara tsafta kenan akan tsafta
to likita wani irin kira za ka yi ga mutane like saboda wasu za ka ga suna gina rijiya haka a cikin gidansu amma sai ka ga kwatami ta zo ta ratsa ta gefe sai ka ga ana wanke-wanke a kusa da gurin sannan kuma ga banɗaki a kusa da gurin shi ma so wani irin kira za ka yi da mutane da ya kamata su gyara
to matakin farko shi ne gaskiya duk inda za a sa wani za a sa rijiya da kwata da bayan gida da duk wata kazanta ya kamata a nesanta su ba ma banɗaki na gidanka ba har na makocinka sai ka duba ina ne ka sannan sai kafin mutum ya duba rijiya sannan idan yi wannan murfi da ake da ɗan siminti da ake sawa a bakin rijiya a ɗan kare kagan aka yi tudu zai zama cewa koda da kazantar ba ta yi ko ruwa an yi ruwan sama ko wani abu ya gangara ya yi nisa da abu saboda in har wannan ruwan ya zama kusa da rijiya to in ma bai shiga ta sama ba zai fi ta ƙasa ya shiga cikin ruwan sha to kaga an dawo dai gidan jiya akan bayanin da muke kazanta na jasa ta haɗu da ruwan sha wanda zai iya janyo cuta
kwarai da gaske saboda ka san yawanci mutane suna mantawa za ka ga mutum ya zo ya yi wanke-wanke ya yi waye a kusa da rijiyar sun manta ruwan in ya yi ƙasa yana komawa ciki so sannan kuma za ka ga yawanci mutane idan sun ebo ruwa suna barinsu a buɗe haka kafin su sha so shi ma kuma wani irin kira za ka yi wa jama'a musamman mutanenmu na karkara dama
dama tsafta shi ne na ce mataki ne tun daga ina ka samu ruwa a mai kaɗebo wannan ruwan a ina ka ajiye shi ya ka gyara shi kafin ka sha ya kuma ka tsaftace kanka to kayan bayanin ina ka samu ruwa shi ne idan mutum yana da rijiya sannan bai killace inda ruwan ƙazanta ko na kwatami ko na wanke-wanke ko na wanki ko na sabulu zai zama bai yi nesa da wannan rijiya ba ka gurɓata ruwan da ake amfani da shi idan kuma mutum baya rufe ba shi da masaki mai tsafta babu murfi na gari wannan ya sa ko ka samu ruwan mai tsafta ya zai zama da ƙazanta da najasa ko ƙudaje ko wani abu sun zo sun bata duk wahalar da mutum ya sha ya samu ruwa so ko da ka samu ruwa mai tsafta kuma in kai baka kula da tsaftar hannunka da wanke hannu da ta jiki ba zai zama kai ka je ka taɓo najasa a bayan gida ka zo ka sa a cikin ruwanka ko ka sa a abinci
to likita
ga kira nan daga Kano bari mu ji
salamu alaikum
amma alaikum assalam malama Dauda farkan ku mai wannan
barkan muka dai
yawa da wa muke magana daga Kano
mai magana dan Juma mai shago ko kani a karamar hukumar Sanya da ke jihar Kano
to malam dan Juma muna tare da likita kuma muna magana ne akan yadda zamu tsaftace ruwan da muke sha na yau da kullun wani gudunmuwa zaka bada ko wani tambaya kake da shi wajen likita
tambayar da nake da shi wajen likita to kamar mu a nan yanki na nagarin da nake ko kai karamar hukumar Sanya to mu muna hin ruwa ne daga cikin yashi to ina mahimmancin wannan ruwa da yake fitowa na cikin yashi muke sha din mai katamaiman tsaftace ne shi ne tambaya ta ga likita da fatan za ku tayi lafiya
to mun gode likita ka ji tambayar dan Juma mai shago Sanyawa
wato a fahimta ta ruwan da yake kamar na yashi ana bayanin kamar ruwa na korama kenan da yake gudanya a ƙasa wanda yana matakin da cewa tunda wannan ruwan sai kai tunanin daga ina yake wataƙila ya bi ta wasu garuruwan ko ta wasu gonaki dabbobi suna sha ɗan adam yana sha kuma wani wajen wasu ta yiwu wasu suna iya bayan dabbobi wata adam ma akwai yana iya ba haya kusa da wannan ruwan aka yi ruwan sama zai iya wanko shi shigo da shi saboda haka akwai buƙatar a tace wannan ruwan inda hali musamman in za a ba wa yara wannan ruwan ya zama an tafasa shi saboda su ƙananan yara ba lallai jikinsu na da ƙarfin suna da ƙarfin garkuwar jikin da in cuta ta shiga jikinsu za ta iya musu illa ba kamar manya ba.
To Allah ya rufa asiri. To likita daga ƙarshe wani kira za ka yi ga al'umma domin su tsaftace ruwan da suke sha a dunkula haka dai wani saƙo kake da shi ga al'umma gaba ɗaya?
Saƙona shi ne duk ta magana da Hausawa suke cewa rigakafi ya fi magani. Akwai cututtuka kullum da suke bujirowa wasu suna gagarar magani wasu kuma wahalar ma da za a yi ta ɗawainiyar asibiti da ta neman lafiya ba ta kai wahalar da za a yi ta neman ta tsaftace muhalli da tsaftace ruwa ba sannan kuma al'adarmu da addininmu da komai namu ma yana da ƙarfafa magana da tsafta saboda haka in muka gyara tsafta mun gyara lafiyarmu kuma mun gyara addininmu shine kiran da zan yi wa jama'a.
Likita afwan ga mun samu wani kira daga Jam'ari. Hello?
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam. Da waye muke magana daga Jam'ari?
Salisu na gaidan ne Brady daga cikin garin Jamar Jihar Bauchi.
To Salisu ka ji abinda muke tattauna akan maganar tsaftar ruwan sha.
Ni kuma zan bawa ƴan kwana na karkara shawara ne guda ɗaya.
Hello? Okay, likita to mun rasa layi. So ina sauraron ka. Sakon da zaka ba wa al'umma haka.
Akwai babban abin da ake mantawa sau da yawa abinciccika da ake sarrafa su. Musamman ganyayyaki kamar zogala ko ganyen salad ko abin da za a ci shi ɗanye ko kayan marmari. In duk wanda za a wanke shi ya zama ruwa mai tsafta ne wanda zaka iya shan shi. Dan waɗannan abubuwan ba dafa su ake ba kana zuba ruwan na a jikinsu zaka kai baka so za dai a kula da ba kawai ruwan sha ba har ruwan da ake haɗa abinci da shi da wanda zaka wanke abin da zaka ci.
To likita mun
gode sosai da
lokaci ya yi halin shi
da lokacin da ka ba mu.
To assalamu alaikum.
Daula ya kike gani wani irin yanda mutane suke amfani da ruwan nan musamman mutanenmu na karkara ya kamata a ce su kara
abu ne mai sauki shine tafasa ruwa kuma tafasa ruwa yana da sauki duk ruwan da aka ɗebo ko daga rafi ko daga ina a tafasa shi
kuma daga kamfani saboda zaki ganin shi ruwan yayi da haka a cikin sa da sauransu.
To duka a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin na yau a madadin
Hafiza Ado Babale.
Ni Daula Salim daga nan birnin Washington muke cewa mu huta lafiya sai kuma gobe idan Allah ya ƙara dawo da mu a cikin sabon shirin yau da gobe shirin matasa.
Feeling good, I'm feeling nice. Enter the place, we don't need a healing beat, it's a jail. It's a big piece, it's a jail. Other things, it's a jail. Every day when I wake up alive, thank you Lord for the blessings of life. Every day when I wake up alive.
your babe, my only